Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Litinin 26 ga watan Agusta na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyoyin haɗin gwiwa na kasar Ghana masu zaman kansu na bangaren ruwa da tsafta wato CONUWAS sun yi kira ga shugaban kasar domin kawo ƙarshen yin bahaya a fili. Sannan za ku ji ci gaban tattaunawa akan yadda 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare ke bayyana takaicinsu akan yadda wasu 'yan Najeriya suke aikata miyagun laifuka a ƙasashen waje. Yau muna so mu ji ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan Najeriya kalilan dake ƙasashen waje ke aikatawa yake shafar kiman Najeriya din a idan duniya, kuma me ya kamata a yi akan wannan. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga birnin Washington DC. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce akwai abin da ya kira yiwuwa mai ƙarfi na cewa cikin wasu makonni nan gaba zai gana da shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani don duba hanyoyi da za su iya sake kulla wata sabuwar yarjejeniya game da makaman nukiliya da Iran ke neman ta mallaka don yarjejeniyar ta maye gurbin ta shekara ta 2015 da shi Trump din ya janye Amurka daga cikinta a bara. Da yake kalamai a ƙarshen taron kungiyar sashen G7 ƙasashen G7 masu arziki na duniya, shugaban ya ce yana jin Iran za ta so a yi wannan haɗuwar. Sai dai kuma Trump ya gitta sharaɗin cewa wannan haɗuwar ba za ta yiwu ba sai in Iran ta yarda ba za ta ƙirƙiro wani sabon tada zaune tsaye mai alaƙa da sojanta ba a ƙasashen ƙetare. Haka kuma ya ce duk wata sabuwar yarjejeniyar da za su kulla za ta tanadi hana wa Iran gwajin duk wasu makaman nukiliya ko masu linzami. Sannan kuma yarjejeniyar za ta fi tsohuwar yarjejeniyar da aka soke tsawon lokaci. Tsohuwar yarjejeniyar tana da wa'adin shekaru 10 ne. Ta wani gefen kuma shugaban Amurka din Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa China ta nemi a dawo kan teburin tattaunawa da Amurka kan cece-kucen da suke game da harkokin ciniki. Kwanaki biyu bayan da ƙasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don ƙuntatawa juna a harkokin nasu na ciniki. Da yake jawabi a wurin taron shugabannin ƙasashen duniya masu arziki na ƙungiyar G7 a Faransa, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. Trump ya bayyana wannan mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga cigaban duniya baki ɗaya. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo wato Congo Kinshasa ta ba da sanarwar cewa ƙarshenta dai ta samu nasarar haɗa hancin gwamnatin Gambiza. Wannan sanarwar tana zuwa ne watanni 8 bayan da shugaban ƙasar Felix Tshisekedi ya lashe zaben shugaban ƙasar nan da aka jima ana jiran a gudanar. A yau Litinin ne Firayim Ministan Sylvester Ilunga Ilukamba ya ce bayyana cewa ƙashinta dai wannan gwamnatin ta kafu shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da bata lokaci ba. A ƙarƙashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin an shirye cewa jam'iyyar Direction for Change ta shugaba Tshisekedi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne yayin da jam'iyyar adawa ta CFC da wato na tsohon shugaban kasar Joseph Kabila za ta sami sauran gurabe 42 na mukamin. A yau Litinin ne hukumomin 'yan sandan Hong Kong suka zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci yayin da wata kungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasa demokradiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke dauka bai ma dace ba. Biyo bayan tashin hankalin da ke yawan barkewa a cikin zanga-zangar da aka share makonni 12 ana yi. Wata sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama. Sannan dan sanda daya ya fadi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sanda, abin da ya tilastawa 6 daga cikin jami'an fitta bindigunsu, har ma daya daga cikin 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargadi. Akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya Lahadi, amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa akan wasu tsirarru da suka ware daga sauran dubban mutane suna ta da zaune tsaye.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da kasar Ghana, inda mataimakin shugaban kungiyar haɗin gwiwa ta Ghana, wato kungiyoyi masu zaman kansu na bangaren ruwa da tsafta da ake cewa CONUWAS, yayi kira ga shugaban kasar game da kawo ƙarshen yin bahaya a fili. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas daga Ghana ya aika mana da rahoton.
Game da abin da Mr. Arthur Ahin ya ce ne irin wannan hukuma in an kafa ta za ta cike gidi da ke tsakanin ejensosi ƙarƙashin wannan sashi.
A presidential social initiative may be required.
Za a bukaci shirin shugaban kasa na musamman, da kuwa abin ya burge ainin a ce shugaban kasa ya gabatar da umarnin kansa cewa kan shekara ta 2021 kowace karamar hukuma ta tabbatar da an kawo ƙarshen yin bayan gari a fili. Sai mataki na gaba irin rawar da kowane ɗayan wadda aka damƙa wa aiki irin ƙoƙarinsa, ba kwajin kwalliya za ta maida kuɗin sabuli, saboda kowanne zai tabbatar da yayi abin a zo a gani, in ba haka ba za ta rasa ayyuka.
The proposed establishment of the National Sanitation Authority is even long overdue.
Shawarar kafa wannan hukumar ta ƙasa ma ta makara, mu a ganin mu hukumar tsafta ta ƙasa za ta tabbatar da hurɗa mai ƙarfi na duka harkokin tsafta cikin ƙasar, da sun ka hada da kawo ƙarshen yin bayan gari a fili.
Tarin jama'a sun yi marhabin lale da wannan ra'ayi na zantar da hukunci don hana mutane yin abin ganin dama da kaskantar da kawunansu.
Sunana Alhaji Biliya, wato wannan abin da ke afkuwa bai da kyau sama, saboda yana cutar da mutane. Kai ka bar wani kaje kai kashi ko kai wani abin da bai da kyau ka zo ka jefa mutane, kaga duka yana cutarwa. Saboda shi gwamnati ya kokari a samu mutane wanda yake za su da kulawa da wannan, wata shida su kuma a bincike su aikin da suka yi da abin da suke yanda gari kuma ke tafiya ya kashi kamshi komai ya sauki. Allah
Malam Haruna Ibrahim, gaskiya dai abin da ke afkuwa gaskiya yana da ban kunya, gaskiya kuma yana da zarafi. Amma inda gwamnati ya samu anya ya samu doka mai karfi ya aje da Allah an abin da kuma ya kamaci kuma a karantar da mutane kuma a bar su san abin da ke tafiya, gaskiya shi ne mafi kyau.
Ni ne Malam Abdulmalik Kira, wato
masu sauraro a gafarce mu. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya take shirin daukar matakin maganin yan ƙasa da ke zubar da mutuncin Najeriya a ƙasashen waje ta wajen aikata miyagun laifuka, yan Najeriya mazauna ƙasashen itare na bayyana takaicinsu ganin yadda lamarin ke shafar waɗanda basu ji ba, basu gani ba. A shirinmu na yamma mun sanya muku tattaunawar da Grace Alheri Abdutai da Sunday Beatrice wanda yake mazauni ne a nan Amurka inda ta ci gaba da tambayar sa kamar haka. To masu sauraro mun samu matsalolin na'ura sai a gafarce mu amma yanzu za mu je ga ku domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tambayar da muke da ita a yau shine ta yaya kuke ganin laifukan da wasu 'yan Najeriya kalilan dake kasashen waje ke aikatawa yake shafar kibar Najeriya din a idan duniya kuma me ya kamata ayi akan wannan batu. To yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum assalam, kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To Mallam Ibrahim mai wankin hula, menene ra'ayinka?
To gaskiya ne, hakikanin gaskiya ra'ayi na wannan al'amari da yake kasancewa ya samu asali ne daga ainihin rashin shugabanci da rashin shugabanci ta barbare a Najeriya. Domin saboda shugabanninmu mafi akasari ba sa bin dokoki a daidai da ya kamata, to shi ke sa shi kuma wanda yake ba komai a ƙasa ba ko kuma zai ta waje sai ya koyi da su. Amma da Allah hukunci muna da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, hakan ma ba za ta kasance ba, ra'ayina kenan.
To Mallam Ibrahim mai wankin hula, godiya muke yi. Salamu alaikum, mun samu wani kira, da wa muke magana?
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yini Alelwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi.
To muna jin ka, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Akan wannan batu ra'ayina, ina kira ga shugaban kasa dai a tsaya zai daka a hada kai ga shugaban Donald Trump a bincika a ga wa'innan mutane a yima kowa abun da ya yi daidai hukunci da ya yi tsakani da Allah a tsaya tsayin daka abun kada ya haɗu ya zama mana wani alaƙaƙai kuma daga baya. Da fatan za a tashi lafiya, ina muku fatan alheri.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro kada ku manta lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. To mun samu wani kira, da wa muke magana? Muna jin ka, da wa muke magana?
Abdullahi Mugeni daga Zaria.
To Abdullahi, muna jin ka.
Wato shi abin da ke faruwa har wasu kawai da mutunci a Najeriya, saboda kawai ba doka ne, sun ne ka fara su zola su shirya doka a kan duk wanda ya kawo a mai mutunci, saboda ake kace ma kasar nan rashin bin doka ne kawai. Kuma sun mai yin haka sai kamata su yi dokan su, dole mu bi su. Saboda ka shawara da ke bada a ƴan majalisun mu, dole su yi doka duk wanda ya zo ruwa da mutunci ko a gida ko a waje, a yi mai doka kawai. An tabbata da ke ne da mu kawai. Da fatan za ku tashi Niger.
To Mallam Abdullahi, godiya muke. Yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana?
Lamba Muhammad.
To muna jin ka, menene ra'ayinka akan wannan maudu'in namu na yau?
Masha Allah, maudu'in namu na yau ran ke daɗe gaskiya maganan nan daga hukumominmu ne na ƙasa shi yake kawo wannan al'amari, wanda yake su ba su bin ƙa'ida. Duk wanda an kai maganan ƙa'ida ba za su bi ba. To shi yake kawo muna reni ga shugabanninmu, kuma muna fatar Allah ya sa su rinka bin ka'ida yadda ya kamata.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da babawa mai gidata under development area Nasarawa state.
To Mallam Babawo, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Wato kamar wannan bayanin da kuka bamu a yau, gaskiya fi sabilillahi yana da kyau in gwamnati ta fito da abu, to ta tsaya ta yi kokari a kai
kinga wannan al'amari yana da kyau a duba saboda fatancin da kike gani irin wannan abun da ake jefawa a nan irin wannan abu gaskiya ba shi da amfani yana da kyau a ce gwamnati din tayi bayani to lalle a zauna a sa doka to in dai ana bilki a kan wannan to insha Allahu rabbi za a yi sauki amma in dai za a dan zauna ne na lokaci guda dan yi magana kawai ya wuce ta kowa zai yi take yin abin da ya ga dama ne
To Malam Babawo godiya nike yanzu kuma zamu kara kuma jahar Nasarawa da wa nike magana
To alhamdulillah kuna tare da Garba Saleh likitan radio na garin Abubakar Jummai jahar Nasarawa
To Malam Garba Saleh menene ra'ayinka
To a gaskiya ne ra'ayina game da mutanen mu da suke fita suna cikin kasashen waje musamman ni na dauka kamar mutuwar zuciya ne mu yanzu da muke cikin kasan fa duk halin da muke ciki mun hakura muna ta faman neman abin da zamu ci hakuri idan da za su yi hakuri ku kasance tare da su kuma gwamnati su taimaka wa ainihin su al'umman musamman waɗanda suka yi makaranta suka gama din nan dan samu musu aiki mu al'umma kuma kar mu raina dan abin da zamu yi sana'a wannan shine zai kawo mana sauki duk wanda ya fita waje ya yi laifi to a hukunta shi daidai laifin sa
To mun
gode Allah ya saka muku
dalili. To mun gode Garba Salih da wannan kira naka. Yanzu kuma mun samu wani kira. Assalamu alaikum da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Usman Dattijo.
To Alhaji Usman Dattijo me ra'ayinka?
Ra'ayina game da irin wayannan mutanen da suke bata mana bata wa kasar mu Najeriya. Muna da ire-iren su a nan kasar. Saboda haka ni a ganina gwamnati ta dauki mataki akan wannan al'amari duk wanda ya yi aba daidai ba hukunta shi iya gurgudu domin ganin tafiya sannu-sannun da ake shi sa 'yan Najeriya sun samu 'yan Najeriya ba miya samun wuri ba muka samu shugaba adili to lokacin da ake ji mu daga arewa caca-caca kowa na faɗan abin da ya gada mu to saboda haka mu muna ma wannan gwamnati addu'a Allah ya wuce mata gaba Allah ya bata mataimaka na gari mu kuma Allah ya ba mu kuma ta biyayya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh To alaikum
assalam
To mun gode Alhaji Usman Dattijo da wannan kira naka yanzu kuma mun samu wani kira Assalamu alaikum da wa muke magana
Ina magana da wata kwale daga Taraba
To muna jinka menene ra'ayinka
To dan Allah ku daya kuri wallahi za mu huzu din sunan nake kama radio ba sa wani maudu'i ake ba
To yau muna so mu ji menene ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin laifuffukan da wasu 'yan Najeriya kalilan da ke kasashen waje ke aikatawa ya laifukan suke shafar kiman Najeriya idan duniya kuma me ya kamata a yi akan wannan
Hakika wannan ka mu ma abin din yana da mene domin a gaskiyan bayani dan Najeriya ya kaurin suna kuma ya kamata duk inda kake in kana kishin garin ka sai mata abin arziki ne ba ka je ka ringa bata suna ana kiran Najeriya da wani suna ba wannan abin mummunan laifi ne wanda mu ƴan Najeriya da muke nan baya mana dadi daga karshe kuma muna musu addu'a Allah ya sa su gane kuma gwamnati ta ci gaba da sa ido kan irin waɗannan don haka ya kasance ya kamata a rinka sa ido an
To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Yobe da wa nike magana
Kuna magana da Nasiru daga
To Nasiru
Kaiwa jihar Yobe
Muna jin ka menene ra'ayinka To muna jin mun rasa Malam Nasiru yanzu kuma mun samu wani kira Assalamu alaikum da wa muke magana Mun sami kira daga jihar Kaduna da wa muke magana
To Hajiya barka da lasariya
Yawwa barka dai da wa muke magana
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
To Malam Murtala menene ra'ayinka
To abun ba kyau amma ya kamata fa kin san Najeriya tana da fadi yanki ne ya kamata mu dinga sanin su wannan kabila ne na yanki mu san su waye kuma a yi maganin su saboda an ce Najeriya za a dauka ko ina ne duniya ta san cewa fa Najeriya yanki ne kuma mu san su wannan kabilu ne wa suke zuwa kasashen nan suna wannan ta'addancin. Kuma shawaran da nake badawa shine cewa ya kamata duk wanda ya je wata kasa ya je kare musu doka ya tsule sai ya ta'addanci tunda akwai Interpol abba a dawo da shi Najeriya ya musu hukunci saboda suna ga hukuncin da ya musu a kasashen nan an kai su gidan yari za su dinga cin kaji da kwai ne amma suka zo da suna cin tuwon dawa suna noma suna fasa dutse an san cewa akwai doka da hukunci shawaran da nake badawa kenan.
To Malam Murtala godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Gombe da wa muke magana. To mun rasa na jihar Gombe masu sauraro yau maudu'in namu na yau shine muna so mu ji ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin laifukan da wasu ƴan Najeriya suke aikatawa a kasashen waje yake laifukan ke shafar kiman Najeriya idan duniya. To assalamu alaikum da wa muke magana?
Kina magana da Ayuba Dauda dan Maliki.
To Malam Ayuba Dauda muna jin ka.
To ni ra'ayina anan gaskiya wannan abu bai dace wallahi abin da ya kamata a yi ya kamata da Allah a samu a rinka yin musu abubuwa man yake du'a Allah ya musu kunni su rinka yin abdan Allah ne kyau. Kin ji ko?
Eh muna jin ka.
Yawa to shi ne to ni shi ne ra'ayina anan.
To Malam Ayuba Dauda dan Maliki godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kebbi da wa muke magana?
Haja kina magana da Asabe mai fata daga Yauri.
To Malam dan Asabe mai fata menene ra'ayinka?
To ni da gaskiya ra'ayina ban ji dadin wannan hali da waɗannan ƴan Najeriya suka nuna ba domin wannan zai sa a yi muna bugun goro alhali kuma kowa da nasa hali da fatar za su gyara nan gaba kada kasashen duniya su muna daukan bugun ɗiyan kaɗe cewa duk ƴan Najeriya halayensu guda to kowa da irin nashi hali. Hello salamu alaikum.
To muna jin ka. To ina ji hello mun rasa Malam dan Asabe mai fata.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To danya wuri ina gane tukun shi yayi sama ne sunana Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kano nan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo kaji yau mi muke tambaya akai
kuma ne wannan al'amari dai bai mana dadi ba wallahi bai dadi ba saboda yanzu kin ga duk inda mutum yaje ba inda za a yi tunanin cewa shi ga a ga duk inda ga dan Najeriya za a ga mara gaskiya ne kuma abin da zai baki mamaki akwai dan Najeriya da shi a gane kawai yaje ya shafi wata yawar gadda leda amma abin da ya faru kawai da aka ce dauki ladan nan ba wai ya sa ladan a jihun shi ba ya dame shi ba a'a da aka ce amma kai dan Najeriya ne ko to sai da an nuna cewa Najeriya gaba ɗaya tace ma ba abin doka to dan haka mu dai fatan da muke wa'annan da mutane suke wannan cuwa da damfara da almundan hana a dawo da su a tabbatar da an hukunta su a Najeriya a sa su gidan yari kamar inda mutane ya magana a kai su gidan bursun su tafi da su noma su diga su wane ne duk abin da suka komai matsayin su to idan akai haka an tura dauko domin ayatul tsoro sai mu ci fatan alkhairi Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da mu a tare da lafiya Alhaji Musa Garo nagode.
To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Lagos da wa muke magana?
Ai Kwantagore ne ba Lagos bane
injiniya a gafar
Kebbi Kwantagore jihar Niger.
To injiniya muna jin ka menene ra'ayinka a yau?
Malama Maryam Dauda gaskiya in bi a tare da dawa da wari duk abinda kaga mutun ya tuma ya bar gidansu to akwai matsala amma su matsalar su na nuna damfara su bata sunan kasar su amma gaskiya ko a san mu Najeriya ya dace shugabanni su yi adalci su yi gyara saboda wani bi waya ce ka sa kana tsallaki gidan mu kana komawa da shiya gaskiya akwai abin duba su kuma shawar ta ɗan da halacci duk inda ka je kada kai abin da ka bata sunan ka da sunan kasar ka amma ko muna akwai gyara gaskiya dan ya dace a ce wasu abubuwa a gyara su dan da ya zama mutum ba zai bar kasar shi bai yana wani abin da bai dace ba gaskiya.
To Malam Injiniya godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Lagos da wa muke magana?
Ina magana da Sani dan kara daga Lagos.
To muna
jin ka shine wayannan ina jina
muna jin ka
dai sha wayannan mutanen da suke zuwa suna fata mara suna kasashen waje wannan kamata in
To muna jin mun rasa malam na Lagos, mun gode da daukan wayoyin ku da haka muka ka karshen daukan wayoyin ku, muna godiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani makon mai zuwa. Yanzu masu sauraro a gafarce mu saboda matsalar na'ura ga takaitaccen labaru.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce akwai abin da ya kira yiwuwa mai karfi na cewa a cikin wasu makonni nan gaba zai gana da shugaban kasar Iran Hassan Rouhani don duba hanyoyin da za su bi niyyar sake kulla wata sabuwar yarjejeniya game da makaman nukiliya da Iran ke neman ta mallaka. Don yarjejeniyar ta mai gurbin ta shekara ta 2015 da shi Trump ya janye Amurka daga cikin ta a bara. Da yake kalamai a ƙarshen taron kungiyar kasashen G7 masu arziki na duniya, shugaban ya ce yana jin Iran za ta so a yi wannan haɗuwar. Sai dai kuma Trump ya gitta sharaɗin cewa wannan haɗuwar ba za ta yiwu ba sai idan Iran ta yarda da ba za ta ƙirƙiro wani sabon tada zaune tsaye mai alaƙa da sojanta ba a ƙasashen ƙetare. Haka kuma ya ce duk wata sabuwar yarjejeniyar da za su kulla za ta tanadi hana wa Iran gwajin duk wasu makaman nukiliya ko masu linzami. Sannan kuma yarjejeniyar za ta fi tsohuwar yarjejeniyar da aka soke tsawon lokaci. Tsohuwar yarjejeniyar tana da wa'adin shekaru 10 ne. Ta wani gefen kuma shugaban Amurka din Donald Trump ya faɗa a yau Litini cewa China ta nemi a dawo kan teburin tattaunawa da Amurka kan cece-kucen da suke game da harkokin ciniki kwanaki biyu bayan da kasashen biyu suka bayyana matakan da za su ɗauka don kuntatawa juna a harkokin nasu na ciniki. Da yake jawabi a wurin taron shugabannin kasashen duniya masu arziki na kungiyar G7 a Faransa, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomin China sun kira manyan wakilan kasuwancin Amurka suna gaya musu cewa a shirye suke su dawo wa tattaunawar. Trump ya bayyana wannan mataki da China ta ɗauka a matsayin mai mahimmanci ga cigaban duniya baki ɗaya. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wato Congo Kinshasa, ta ba da sanarwar cewa ƙarshenta dai ta samu nasarar haɗa hancin gwamnatin Gambiza. Wannan sanarwar tana zuwa ne watanni 8 bayan da shugaban kasar Felix Tshisekedi ya lashe zaben shugaban kasar nan da aka jima ana jiran a gudanar. A yau Litini ne Firayim Minista Sylvester Ilunga Ilukamba ya ce ya bayyana cewa ƙarshenta dai wannan gwamnati ta kafu. Shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan dokar kafata kuma za ta fara aiki kai tsaye ba da ɓata lokaci ba. A ƙarƙashin yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin, an shiryawa cewa jam'iyyar Direction for Change ta shugaban Tshisekedi za ta sami guraben manyan mukamai 23 ne, yayin da jam'iyyar adawa ta CLC da na tsohon shugaban kasar Joseph Kabila za ta sami sauran gurabe 42 na mukamman. A yau Litini ne hukumomin 'yan sandan Hong Kong sun zargi masu zanga-zangar da haɓakawa da aikata ta'addanci, yayin da wata ƙungiyar 'yan majalisun dokoki masu raddin asasar demokradiyya kuma take cewa san matakan da 'yan sandan suke ɗauka bai ma dace ba. Biyo bayan tashin hankalin da ke yawan ɓarkewa a cikin zanga-zangar da aka share makonni 12 ana yi. Wata sanarwa da 'yan sandan suka fitar ta ce mutane 36 ne aka kama, sannan ɗan sanda ɗaya ya faɗi a ƙasa a lokacin da masu zanga-zangar suke ta jifar 'yan sanda, abin da ya tilastawa 6 daga cikin jami'an fidda bindigunsu. Har ma ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi harbi sama don ya yi gargaɗi. Akasarin dubban masu zanga-zangar sun yi tattaki cikin lumana a jiya Lahadi, amma duk da haka sai da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa a kan wasu tsirarru da suka ware daga sauran dubban mutane suna da tada zaune tsaye.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu. Muna ƙara baku haƙuri saboda matsalolin na'ura da muka samu, ba mu samu mun kawo muku cikakken shirin namu na yau ba. Sai dai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.